Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan labarin Shehu Malamin Islama da ya fada komar indan fara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Idan wata kila mai sauraro na biye da wannan shiri, mun fara kawo muku labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail, wanda ya faɗa tarkon ƴan damfara da sunan za su sayar masa da lodin motocin shinkafa, inda ya mika musu miliyoyin kuɗin jama'a daga bisani suka jefa shi cikin halin ƙaƙanikayi. Barista Atiku Ismail ƙanin malam Kabir ne, kuma a gabansa dukkan lamarin ya auku.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A gurguje dai ina magana ne a matsayin na lauya kuma masanin shari'a wanda at least ya kamata duk abin da nan faɗa na faɗa kan da Allah. Malam Kabir dai malami ne kuma sananne ba ma a iya bince jihar Najeriya ba. Sannan yana cikin harka ne na irin taimaka mutane, sai wasu mutane suka zo masa da zummar wai irin yadda yake taimaka addini, akwai harkan shinkafa za a dinga yin abin da sauransu, ana da ɗan kasuwanci haka. To da ɗan dai suke amfani da nasa da mutane iya da gida wanda ya kan zaba hanzari ya kai halinta, haka suka cinye gidan. Iya da gida a Maduka Jajin garin Gombe suka cinye gidan. Iya da mota Fosik suka cinye, da dai sauransu wanda akwai mutane da dama wanda bayan gona ba ne ma, akwai wani ana kiransu Mustapha da Rewa da Katsina, mota trailer guda ta shinkafa haka suka dambare shi suka cinye. Da akwai wani nan a jihar Gombe ana kiransu Alhaji Umar Kunji, shi ma suka amfani da wannan babban suka sa shi ya karbo kaya akan in Allah ya yarda za a yi harka za a samu alheri, nan na suka dambare shi. To wannan dai shi ne dai a daidaice abin da take da Allah.
Barista Atiku, yi mana bayanin wannan ya jawo har aka yankewa malam hukuncin dauri a gidan yari, ya lamarin a shari'ance, mai shari'a ta duba ta yanke wannan hukuncin ne?
To ya kai ga an shigar da ƙara a EFCC, wanda hakan ne ya jawo a kai shi gaban kotu a nan cikin jihar Gombe, aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin kusan shekara 7. To dai ya gama zaman abin din ya fito. A gurguje dai abin da ya rike hakan ishu na restitution na wannan kuɗi har yanzu dai ba a samu ba, kuma su mutanen ba a san inda za a same su ba, domin matsalan shi ne wanda su inda suka bayar duka an je ba a samu, sun ba da fake address.
A shari'ance wace irin dama ce shi malam Muhammad Kabir Ismail yake da ita? Wato mana bayan wannan ɗauri ya nuna har yanzu dai akwai sauran bayani na kuɗi kenan a gaba?
Wallahi bayan ɗaurin akwai bayani na kuɗi, sannan akwai abin da ɗan manta ban faɗa ba. Misali ita kotu ma'aunin shari'a namu na Najeriya shi ne sashe 35 na kuntatar da shari'a, an ce wahihu asal masfuru, mana body of proof yana kan wanda ya furta magana, haƙƙin tabbatar da abu yana wuyan shi. To malam ba shi dama haka, idan har ka ci an damfare ka ne, to ya zama yana wuyanka kane ka tabbatar da an damfare ka. To kaga inda zai sa su din zo su tabbatar cewa ilimi mun damfare ma, ko babu wani tunda ya maka sun ba da adadi da aka bidin yadda za a samu a kama su, babu. Mana sai zama duk inda abun ya tawo kuɗin shine last beneficiary na wannan abun, sai zama shine a kama. Kayan da ya gunsa ne shi aka sani, bai kuma ba da inda za a gano wancan wanda suka benefit din ba, ba sani ba. To kaga shine wannan ke ja a kama hukunci akan wannan abun da sauransu.
Shi ma bai san ma ta inda zai nemo mutanen ba.
Ya duk adadin da ya kamata a bidin wasu an ce a Kano suke, sannan ina cewa akwai abin da manta wa abin ma again zuwan su din, wallahi idan su mutane da kamala sun sa jamfa da kaya na arziki dai ba za ka ce suna da talauci ba, ga nutsuwa da sauransu dai, alama dai kaga mutanen kirki wallahi, kuma aka musu karɓa ta karamci ya sauke su a nan Jima Lodge, mun zo mun gaisa da su a muka ci abinci da sauransu. To akwai ɗan uwa na Shehu Alhadi, wallahi mun tattaddadin abu maganin kai. To irin yadda suke maganin su yana nuna akwai ɗan matsala, kazan kuma yadda suke yi kan zo kanka dama sai sun gama roƙon Allah a ganka sun ta abubuwa ne da ya safi shirka don bance roƙon Allah ba. Allah ba zai ba wa azzalimi dama a kan mutumin kirki ba. To yawanci sai sun yi masu tsafi irin wannan abubuwan, kuma suka yi dace suka yi nasara a kan shi. To mun ta jan hankalinsa sai ya ce a wannan bayan Allah ne, ba su zama Allah ai ya san shi, ai gwani wannan gwani waye ne, wannan kaza ne, suka yi ta masa suna irin da yake masanin alkur'ani ne da sauransu, da ya can a baya can ya yi alƙalanci ma na gasan katin ƙwari a cikin jihar Gombe. To sun ta zuwa masa hakan cikin alkur'ani da sauransu haka. To wannan abun haka Allah shi ya sa ya shajja da su, ya sake yana ganin mutane na Allah har suka kai ga sun gurma shi a cikin wannan al'amari.
faruwar wani al'amari da ya jefa Sheikh Muhammad Kabir Ismail cikin wani mummunan yanayi da ya kai ga sayar da kaddarorinsa da ya mallaka a duniya. Amma har yanzu bai fita daga wannan hali da ya tsinci kansa ciki ba, kamar yadda ya shaida filin ciki da gaskiya.
Mama Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan? Shi yanzu Umaru Kunji nawa ne kuɗinsa a wajenka?
Nasa zai kai kusan miliyan 12,500,000, Mustapha miliyan 6,500,000, kaga 17 kenan ko?
Eh.
A wancan yana da uku mai masara mota da shi ma 6,620. Da kanana kana da su 21-22 miliyan abin da yake kai haƙin.
Na'am. A matsayinka na yana ji ka biya mi?
Na biya wasu, shine na sai da gidana na biya wasu na rarrage.
Wato da kuɗin sun kai miliyan wajen 30 kenan ko fiye da haka?
Za su hakika a ciki ai na rarrage.
Ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za ka sayar a kadarorinka kenan?
Wallahi al'azimi ba ko da take ɗaya kuwa, wallahi ban da shi. Ni kuma fenshiyaniya ne, gratuity na ma bai wuce miliyan 2 ba, in ma za a biya ne, in bai ma kai ba.
Oh, Kabir, daga wancan lokacin zuwa yanzu ya rayuwarka ta kasance bayan wata kaddara da ta faru?
Rayuwa kam a matsayina na almajiri haka dai nake rayuwa. Pension na 39,000 ne, ina level 13. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa ƴaƴana 15. Na aurar da guda biyu, biyu maza sun yi aure. Sauran guda 11 nan da ni 17 ko 18, mu 13 nan haka muke tare a gida. Za a sha biyu haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako, kamar yadda matar gwamnan Gombe ta aiko mun da 200 bayan na fito, sai mun gashi tana roƙon addu'a ga kuma taimako.
Eh, wannan shi gwamna na yanzu Inu Malam Muhammadu Inuwa Yahaya ko kuma tsoho shi tsohon gwamna?
Matar gwamna na yanzu Inuwa Yahaya shi kansa ya je Guna ya same ni, ya gaishe ni. Allah ya saka mai da alheri. Ya je Guna ya same ni, ya gaishe ni, ya ce zai yi appeal. Na ce yalla bai aka sake appeal a harin da nake ciki, ina tsoro duk da na ban san shari'a duka ba, amma kar abun ya sa ni ta zama. Ya ce to shikenan, Allah sauke. Ya aiko mun da abinci gidana, ya ba su wani dan kuɗi suka rike suka yi cefa. Har Allah ya fitowa ta, yanzu kuma dai ina ta kokari mu haɗu da shi, shi ma in ji wani taimako zai mun. Allah ya sa mun haɗu ba.
Babban abu dai shine a samu wannan kuɗi da ake biya a biya, shikenan ya so za ka iya ci gaba da rayuwarka.
Wannan shi ne gaskiyar magana, da Allah ya takure ake. Masu gidan haya sun dame ni, masu kuɗi sun dame ni, ba aikin yi da ƙarfi na haka na yi ritaya a 2018 na ajiye aikin, ba abin da nake yanzu.
Akar makalla, yaya abokanka da sauran jama'a su kuke hulɗa da su yanzu bayan faruwar wannan abin?
Wallahi ba ni da wata mummunan fahimta da kowa, ina tare da waɗanda dama nake tare da su na Allah, na Allah. Yawwa, muna tare da su, suna gaishe ni, ina gaishe su, ina ziyartansu. Sai dai harka ta wa'azi ne kamar da publicly ba kasafai na kan yi ba. Gaskiyar Allah ba zan boye ba. Wannan kam na ɗan rage ba na shiga wa'azi haka kamar yadda na kasani a da kai. Amma na kan yi a Juma'a, na kan yi kuma ta intanet ɗin ma, na kan yi ta wasu da abin nan ma. Ta Facebook ɗin ma ana ɗan yaɗa kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi na addini. Na yi tafsiran azumi na ina yi a masallatan Juma'a na gari na da anguwata.
Barista Atiku Ismail shi ma ya bayyana irin tsananin halin da shehun malamin ya fada bayan da wannan kaddara ta afka masa.
Kai da kike tare da shi, ya rayuwarsa ta kasance bayan wannan kaddara ta afka masa?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ya fi zuwa ka. Wallahi tallahi ka gadi fara guri ko wallahi jina ce da kasan ina cin rayuwar da aka ji a baya da irin halin da yaran su suka shiga. Wallahi tallahi an shiga yanayin da abincin da za a ci ma a gidan ya zama damuwa. Matarsa kenan uwar gidansa ita ta dinga fama ta tashi ta kai da kaddararta da wannan haka dai, har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka ga wannan rayuwar da yayi wa da baya nan har kai ga aka ga wannan matsayin da muke ciki a yanzu. Wallahi ko ya san malam, malam ni ya dauki da tun a gaban san tashi.
Masu waɗanda suke da kuɗi a wajen malam din nan suna ganin kamar ya cuce su ne ba?
Suna gani kuma wallahi da cutun sai ba. Kaji na ce ma wallahi ko wallahi malam da clean mind duk abin da yake tafiyar nan iya ganin gaskiya ne, an tura kaya za a samu alheri zai fitar da su kai. In kara maka ni ma ya ce ne in je na international passport, ya ce mun na international passport akan Allah da bana zan je ni aikin haji ko umra cikin duniya ɗaya.
Wato akwai an ga alamun alheri daga sharrin ƴan damfara kenan?
Inna lillahi a muka mun gani, wallahi mun gani. To, a lokacin ma kira mutum a raye, wallahi irin hal da shige na tausayawa da sauransu ba a magana.
To, Allah ya kyauta, ya kuma raba dukkan bayansa daga sharin ‘yan damfara da azzalumai da masu mugun nufi. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji daga bakin su kansu mutanen da kuɗaɗen suka makale a wannan harka. Masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasara da Mai Hikaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.